الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asabar 19 ga watan Al-Muharram shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 11 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Jami'ul Kabir kafin darasi ne ba laifi an tambayoyi sukan iya gabata tambayar dan uwa ana cikin sallah uzuri ya gitta malima misali alwallasa ta warware sai janyo ka shin daga inda ya tsaya zaka ci gaba a bangaren karatu ko kuma sabon karatu zaka fara musamman inda ake bayyanar da karatu kenan shine kaka iya sani inda ya tsaya ba maganar sai ka koma da baya kan ayar da ya tsaya sawa'an a cikin Fatiha ko a cikin sura shine zaka ci gaba daga nan farai shine kaida kiyasi yanzu ana kai ne kuke tafiya ga direban ku mota ta lalace amma wani uzuri ya gitta daga inda ya tsaya daga nan zaka karba kai gaba ba maganar cewa sai an dawo baya daga inda ya dau mota an gane ku dan haka kenan daga zaran inda ya tsaya inda ka fahimci nan to nan gaba zaka yi misali in ko ba zaka iya gaba ba misali a inda ya kamo na karatu sai ka karanta abin da ya sauƙaƙa in ya so sai a duka a yi ruku na'am
wala ƴan mata madabbu waɗanda suke su makaranta mu mara hukuma waɗanda ake sa su suna suna kuma kayayyakin da suke sa da dace da musulunci ba mu uwaye da ke sayo kayan da muna da kamisa a cikin waɗannan kayan abin da bai dai
to ai ba ya keɓanta ba da nan iya mata nawa suke tafiya tsirara a kan titi nawa suke tafiya a kan haramun ne ga duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar kiyama ya bar ɗiyash ko kanwar shi wanda shi yake kula da al'amarinta ta fita da kayan da ba su dace ba a shari'a sawa'an a makarantar boko ko a cikin gari kuma a ina ne ya mace in dai ta balaga haramun ne ta sanya tufafin da za su bayyanar da al'auranta ko ma ta kusa balaga iya abin da yake ka'ida ta sanya kayan da za su tarce al'auranta kenan abin da muke so bai ke banta ba da nan na'am
akwai mutane suna cewa kamar almajiri ya yi bara kana cin abinci bai dace ba ka ce mushi Allah ba shi haƙuri ko kuma sai ka ci ka ƙare ka ba shi saura
wai misali kana cin abinci almajiri ya yi bara wai bai dace ba ka ce masa Allah ya ba da gaba ma'ana Allah ya ba shi haƙuri kuma bai dace ba a ce sai ka ci ka riga ka ba shi maganar cewa bai dace ba a ce Allah ya bashi hakuri kuma alhali kai kana da bukata, wannan babu wani dalili akan haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya tabbatar mana cewa yi khairu sadaqati an zahril gina, fiyayyar sadaka shine bayan mutum ya ci ya sha ya wadatu. Kuma manzon Allah ya ce in za ka yi sadakan ma wabda abi man tahu, ka fara da wanda kake daukan dawainiyar shi, ma'ana iyalinka. Kenan don haka babu wani dalili da ya ce bai ya halatta in kana cin abinci almajiri ya yi bara ka ce masa Allah ya bada hakuri. Kuma maganar cewa in ka ci ba a buƙatar ka bashi saura, wannan shi ma babu wani dalili. Kar mu manta hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama talakawa na muhajirun da suka kawo masa kukan cewa mawadata sun tafi da lada. Zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, sai ce wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Suka ce ya rasulullahi, masu kudi mawadata sun tafi da lada domin suna sallah kamar yadda muke yi, suna azumi tamkar yadda muke, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, inda suka dara mu suna sadaka da sauran dukiyoyinsu bayan sun ci sun raga. An gane ko? Sun ci sun raga, suna sadaka da abin da ya rage. To don haka kasancewar wannan dalili ne wanda ke nuna cewa ba maganar cewa bai ya dacewa ka ba da saura sai dai ka ba da sabon abinci. Lalle a nan abin da muke so mu gane, wanda ya ware kwano na musamman wanda ba a saka hannu ba ya ba mabukaci ya fi wanda sai da ya ci saura sannan ya raga. Saboda kasancewar duk abin da ya fi kima ya fi daraja idan ka yi sadaka da shi shine ya fi lada a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Musamman kuma akwai sauran da kai ba za ka iya bukaci ba saboda kasancewar me yasa ya gurbata. Sai idan abinci misali ya yi tsami ko kuma an jagwalgwala shi wanda kai ba ka iya ci ba ka ce za ka bada, lalle bai kai ba wanda zai bada sabon abinci. Amma in abinci ya riga ya yi tsami ka tabbata kai baka ci ba, to in har almajiri za ka ba to ka faɗa masa, in ya ga ya iya ya je ya wanke ya gyara shi to, amma bai ya dacewa ka ɗauka ka ba su, domin Ubangiji ta'ala ya hane mu game da haka. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun, kar ku nufaci abu mai muni ku ce shi za ku ɗauka ku ciyar. Walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi, Ubangiji ta'ala ya ce ku ba ku zamanto ba masu karɓar shi sai dai idan ku rintse ido saboda kunya ku amsa. Duk abin da ka san sai in kana jin kunyar mutum ne za ka rintse ido ka amsa, to bai ya dacewa kai ka bada shi a matsayin sadaka domin neman kusaci ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Don haka dai a takaice babu dalilin da ya ce ba a ce ma almajiri Allah ya bada hakuri idan kana cin abinci, sai in ka ci ka gama abin da ya rage ka ba shi. An gane ko? Idan kana da bukata to ka fara da kanka. Na'am.
Me gona ne ya fitar da zakata ta gona? Sai ba wata jama'a ya ba su sadaka. To kuma sai suka ce da sassare ya halin da ya saya.
Wai misali me gona ne ya fitar da zakka ya ba wasu jama'a, sai suka daga za su sayar da wannan abu, ya halatta ya saya? Kwarai da gaske ya halatta ya saya, amma da nihin ya sake badawa sadaka. Amma in dan ya rike ne baya halatta, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hanin mutum ya dawo akan sadakar da yi ko ta hanyar saya. Malamai ba sa ganin wato rangwame akan haka. Don haka aka samu Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda, duk lokacin da yayi sadaka da abu idan aka daga zai koma sayan abun, amma idan ya saya kai tsaye kuma zai sake fitar da shi daga karkashin mulkin sa, ma'ana yayi sadaka. Saboda ka'ida a nan akwai hikima, yanzu duk mutumin da ka masa kyautar abu idan ya tashi saidawa sai yanda ka latsa, saboda yana jin kunya ya kira maka kuɗi, so da yawa ma zai ce ba da abin da kaga kafi karfi, ko in ka masa tayi kawai yana iya cewa ya sayar maka kuma ba tare da abin ya kai kimar yadda ya kamata a saida shi. a takaice dai bai yadda cewa sai dai in sake sadaka za ka yi da shi. Na'am.
Sabokin ne ya riski raka a guda kuma liman ya jawo shi ya sace kaba.
Wani misali raka'a ta huce maka, imami ya janyo ka ya sanya ka ka cika ma jama'a sallah, iya abinda za ka yi ci gaba da sallah za ka yi, an gane ko? Ci gaba da sallah za ka yi, kuma dole ma mu za su bi ka, kenan tsarin yanda sallar ka take haka za ka bi, in sallar su tace ka su zauna su yi jiran ka, in ka ci ko abin da ya rage maka ka gama sannan ka salamce su salamce. Na.
Wanda addu'a da ake wa lokacin da kuma ana musallar gawa. Addu'a da yake kuma mamu ita ce za ku go ba ko tana yin addu'a.
Ba wani bambanci. Sallar gawa duka sallah ce. Addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar wanda limami yi, wanda limami ke yi haka su ma mamu za su yi, babu wani bambanci tsakanin su. Duk da cewa nau'in addu'o'in sun kai kusan kala hudu zuwa biyar waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba dole bane ba sai wanda yake yi ita za ku yi, an gane ku? Domin ku ba ku san ba ma wacce ce yake yi a nan. Kamar misali yanzu sallah sirriya kamar sallah azhar ko la'asar, ka ga bayan fatiha ma mu yana karanta sura, ba sai ka san ba wacce sura ce limami ya karanta, shi yana karatunsa daban, kai ma kana naka daban, domin an sunnanta maka bayan ka karanta fatiha ka karanta sura ko kuma wani abu wanda yake na Al-Qur'ani. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabul hajj, mun gama babi na 102, baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa mai kirani zai yi tawafi tawafi da tak ya wadace shi ga hajjinsa da umra. Wanda bayani ya gabata, shi kiran nau'i ne daga cikin nau'ika uku na hajji, domin akwai ifrad, akwai tamattu, sannan kuma akwai kiran. Idan abinda ake nihi da ifrad, kamar yadda bayanin ya gabata, shine niyyar hajji ita kadai. Abinda ake nihi da tamattu'i shine yin umra a cikin wata daga cikin watannin hajji, Shawwal ko Zulqa'ada ko Zulhijja, sannan ka ci gaba da zama a Makka a wannan shekara kafin Allah ya dawo da kai gida ka same yin hajji. To duk wanda yayi haka in dai ba dan Makka bane ba, to wannan iya abinda ya zama tilas a kan shi, dole sai ya bada hadaya saboda mai, domin ya jefi tsuntsu biyu wato da dutse daya, abu laguru daya, Allah ya azurta shi da haji da umra. Don haka Ubangiji ta'ala ke cewa faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Nau'i na uku shine kirani, hada wato haji da umra a lokaci guda. Misali lokacin da aka zo miƙati ana ihlal, kai sai ka ce labbaika umratan wa hajjan. To idan ka zo Makka za ka yi tawaful qudum, idan ka yi tawaful qudum kana iya gabatar da Safa da Marwa a wannan lokaci, sannan sai ka ci gaba da zama a cikin ihrami. A ran goma da wata bayan ka zo ka yi jifa ka soke hadaya, domin shi ma mai kirani ba da hadaya a kan shi wajibi ne, kayi aski, idan ka zo Makka za ka yi tawafi guda, wannan tawafi ya tsaya maka matsayin hajjinka da umra. In baka rigai baka gabatar da Safa da Marwa a ran nan, idan ka yi tawafu da ifada sai ka yi Safa da Marwa, wannan sa'ayi da ka yi wannan shine matsayin sa'ayinka na haji da umra, kuma tawafin da kai shine tawafi na haji da umra. Sabani ga mai tamattu'i iya abin da yake kansa tawafi biyu da sa'ayi biyu, ko mu ce da safa da marwa biyu, domin na farko da yayi tawafinsa da safa da marwa wannan na umra ne, na ƙarshe da yayi wannan kuma na haji ne. Yau za mu tashi babi na gaba. قال أبو إيسى محمد بن إيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة هو الهلالي المكي عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع الصائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي يعني مرفوعا أنه قال ينقص المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة. قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا. Al-Imamu Tirmidhi Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa zaman mai hijira a birnin Makka bayan dawowa daga Mina, wato shine tsawon kwana uku kawai, baya halatta ya dura akan haka. Shi al-muhajir wanda ake nufi a nan mutumin da ya kaura daga Makka ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina domin mara masa baya domin kafa daula ta musulunci, wanda ita wannan hijira kamar yanda bayani ya gabata a farkon musulunci, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tilasta ma duk wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama dan Makka dole ya kaure ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina. Don haka wanda babu wani uzuri tare da su suka ki hijira, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu kashidi da barazana cewa a ƙarshe makomarsu ita ce wutar jahannama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira illa al mustada'ifina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila فَأُولَئِكَ أَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ أَفُوًّا غَفُورًا. Wadan haka a nan wanda Allah ya tuge ya musu rangwame su ne al-mustada'ifin, waɗanda suke raunana, wanda ba yanda za a yi su fita daga birnin Makka, an tilasa su, an zaunar da su, an gane ko kuma ba su da halin da za su iya tafiya saboda rashin lafiya da wani uzuri na daban, kamar guragu da makaihi da waɗanda suke da rashin lafiya ba za su iya tafiya ba da waɗanda suke dattawa. Shi ne ya ce minar rijali, daga cikin maza, wan nisa'i da mata, sai ya ce wal wildani, ya ce da ƙanƙanan yara, la yastati'una hilatan, waɗanda ba su da wata dabara da za su iya sacewa a boye su fita daga Makka su tafi Madina, wala yahtaduna sabila, waɗanda kuma ba sa iya shiryuwa ga hanya, ma'ana da kansu ba za su iya kai kansu Madina ba. Sai ya ce fa ulaika asallahu an ya'fu anhu, waɗannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala tabbas ya musu rangwame. Ka'ida malamai suka ce asa idan ta zo a cikin zancen Allah subhanahu wa ta'ala abinda take fa'idantarwa shi ne tabbaci, sai ce wa kana Allahu afuwan ghafura. To don haka a nan abinda ake nihi da al-muhajir kenan kafin a buɗe Makka da yaƙi, duk wanda ya yi hijira ya koma birnin Madina, to duk lokacin da ya zo Makka domin haji ko umra kuma kwata-kwata ma inda ya zo birnin Makka, to baya halatta ya zauna sama da kwana uku, sai dai in wani uzuri ne ya gitta masa. Kamar yanda Sa'd ibn Khawla, wanda an zo an gama haji, rashin lafiya sai ta kwantar da shi a birnin Makka. Rashin lafiya ta kwantar da shi, shi ko bayan ya hira ya koma birnin Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, rashin lafiya ta kwantar da shi, rashin lafiya ta yi tsawo, Allah ya karbi rayuwarsa. Wannan shi kadai ne wanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a ta mu'mini suka ringa samun damuwa bayan ya yi hijira kuma ya zo ya mutu a mahaifarsa. Haka shi ma Sa'ad ibn Abi Waqqas, lokacin da shekarar da aka bude Makka da yaki, rashin lafiya ta kwantar da shi a birnin Makka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya gan shi, sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kace ya Rasulullahi, kaga halin da nake ciki. Har ma anan ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa na mawadaci, cewa zai iya yin sadaka, wasiya, ma'ana da kashi biyu daga cikin ukun dukiyarsa, wanda dai a ƙarshe manzo Allah ya ce masa, eh, kana iya yi da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya, to amma ka san da cewa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya ma abu ne mai yawa. Sai yake cewa, ya Rasulullahi, yanzu tafiya za ku yi ku bar ni? Yana jin zafin haka, manzo Allah ya ce masa, innaka lan tukhallaf, manzo Allah ya ce ba za a bar ka ba, duk barin da aka maka ka aikata aiki, ka ciyar da wani abu, kana neman sakamako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, manzo Allah ya ce sai an baka lada a kan shi. Wannan lallashi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa kar ya samu damuwa. To dan haka anan duk mutumin da ya yi hijira kafin a bude Makka da yaki, idan ya zo birnin Makka sawa'an domin yin haji ko umra ko wani uzuri ya kawo shi, iya abinda shari'a ta kayyade masa ya zauna tsawon kwana uku, bai halatta ya dora sama da kwana uku a birnin Makka. An gane ko? Amma wanda ya hijira bayan an bude Makka da yaki, to wannan shi yana iya zama iyayen da yasu, domin wajabcin yin hijira daga birnin Makka ya takaita ne kafin a bude Makka da yaki. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya, babu yin hijira bayan cin Makka da yaki, sai dai abin da ya rage muku kawai shine yakar abokan gaba kuma da kyautata niyya tsakaninku da Ubangiji. To dan haka kasancewar shine yace, babu ma sha'a anna muqtal muhajiri bi makkata ba'da sadri talata, wato babu ne wanda ke bayani game da cewa zama na mai hijira a birnin Makka bayan dawowa daga Mina, wato tsawon kwana uku ne, bai ya halatta ya dora a kan haka. Shine nan malam sai ya shigo da hadithin Al-Ala ibn al-Hadrami, Allah ya kara masa yadda, yake cewa, yamqusul muhajir, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar cewa mai hijira zai iya zama ba'da qaba'i nuski, bayan gama wato aikinsa na haji bi makkata a birnin Makka talatin, wato tsawon kwana uku. An gane ku? Da yace ya alimar fu'an, ba fada bace ta Al-Ala, fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda bayani ya gabata. In aka ce al-hadithul marfu, duk abin da aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada da aiki ko kuma tabbatarwa. Don haka yace yamqusul muhajir, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai hijira wato zai zauna a birnin Makka ba'da qada'i nuski, wato bayan gama ayyukansa na haji ko na umra, salatan, wato tsawon kwana uku. Wato menene hikima anan da aka taka ma mu'minai burki cewa kada su dora kwana uku a birnin Makka, wato bayan sun gama aikin haji? Saboda ka'ida, duk abin da ka rige ka yi shi dan Allah, ka bar shi dan Allah, to ba a buƙatar ka koma kan shi. Dan haka bayani ya gabata kafin darasi cewa, in ka yi sadaka, saboda wa ka yi sadaka? Saboda Allah ka yi, to ba ya halatta ka dawo ka karɓi wannan sadaka ta kowane hanya, ta dawo sai dai ta hanyar gado. Shi ne malamai suka ce ta hanyar gado ko ta hanyar kyauta, abinda ka yi sadaka yana iya dawowa gare ka. Ta hanyar saya, in ma ka saya sai dai ka sake yin sadaka da shi, kamar yadda Ibn Umar yake yi. To dan haka kenan, abu ne sun riga sun bar shi saboda Allah, dan haka baya dacewa a ce kuma sun dawo sun zauna. saboda kasancewar dawowa ka zauna wannan zai sanya wani bege da wata abubuwa wanda shi kuma kasancewar daman makasudin wajen ta hijira shi ne so ake a yi daula wadda take ta musulunci wadda za ta iya karawa da kowa a doron ƙasa to shi ne kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan daula ta kafu aka zo aka ci uwa alkaryu da yaƙi wato ita ce birnin Makka tunda da aka ci Makka da yaƙi kowanne wanda yake gefin Madina kudu da arewa gabas da yamma duk wani wanda da barazana ne ga musulmi to sai suka zo suka mai kauya an gane ko kamar kuna tafiya aka kama babban ku aka bashi kashi dole kankana su mai kauya da aka ci Makka da yaƙi duk wasu larabawa da ka sani na ƙauyuka da kansu suka zo suka ringa musulunta saboda daman su iya abin da ya hana su jira suke su gani in Makka ta yi tauri kenan su ma za su iya sha to ita Makka an gama da ita shi ne Ubangiji ta'ala yake cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba to dan haka anan shine sai Allah ya haramta musu cewa ba za su zauna ba sama da kwana uku kenan anan abinda muke so mu gane yake banta ga duk mutumin da ya hijira kafin a ci Makka da yaki idan ya zo yayi haji ko yayi umra to bayya halatta ya wuce kwana uku a birnin Makka amma duk wanda ya hijira bayan an ci Makka da yaki to wannan shi ba a taka masa birki ba iya kwanukan da ya ga dama zai iya zama in dawowa ma yake so yayi zai iya dawowa Makka ya zo ya zauna an gane ko don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya gama hajjinsa ran 13 ga wata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi fa na karshe a darasin mu da ya gabata ai ya tattara mutanen sa jama'a sa nan wadul muhassab nan aka yi mahada washe garin 14 ga watan Zulhijja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa da sassafe suka bar birnin Makka suka koma zuwa Madina shine anan wato malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin na cikin sahihai sai yace tabbas an rawaito wannan an gane ko an rawaito ba ta wannan fuska ba da wannan dangane matsayin sa hadisi ne marfu ma'ana fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta al'ada bace ba باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وابن أليا أنا أيوب وابن أبي تميمة السختياني النافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فدفد من الأرض أو شرف كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حاملون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قال وفي الباب أن البراء وابن عازب وأنس وابن مالك وجابر وابن عبد الله رضي الله عن الجميع قال أبو إيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya dace wato mutun ya fada a lokacin da ya dawo daga haji ko umra an gane ku innal kuful lokacin dawowa daga haji ko umra lafazin al kuful bi ma'ana ar ruju shine suke cewa kafala kufulan ay raja'a rujuan illa kasancewar shi lafazin al-kuful galibi larabawa suna amfani da shi akan dawowa daga bulaguro mutumin da ya dawo daga bulaguro shine ake kiran shi kafir, don haka ayarin da ya dawo ne ake kiran shi kafila. Shine yace ma sha'a ma yaqulu inda al-quful min al-hajj wal umra, abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ya dace mai dawowa daga hajji ko umra ya fada. Shine anan Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qafala min ghazwa, wato idan ya dawo daga yaki aw hajjin ko kuma daga hajji aw umratin ko daga umra, fa'ala fadfadan min al-harb min al-ard, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hawo wani tudu wanda yake na ƙasa, illa kasancewar shi al-fadfad tudu wanda yake na hako shine ake kira, an gane ko? Fa'ala fadfadan min al-ard, wato ya hawo wani tudu na ƙasa shine sai ya ce aw sharafa, wato ko wata jigawa, shi ma sharaf wato shine tudu, amma shi bai kebanta ba da cewa hako, ko da ya shine kabbara salafan, manzon Allah sai ya kabbara su uku yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala, sannan sai manzon Allah ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face ubangijin da ya halicci kowa da komai, shi kadai yake a cikin zatinsa da cikin sifofinsa da cikin sunayensa, la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya, lahu al-mulku, mallakar kowa da komai nashi ne, wala alhamdu, kuma shi ya cancanci yabo a sama ko a ƙasa, a duniya ko a lahira, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne akan dukkan komai, babu abin da ke gagarar shi. Ayibuna, wato manzon Allah sai ya ce ayibuna, wato mun dawo daga wannan tafiya lafiya kalau, an gane ko? Lafazin ayibuna min aba ya ugu ne auban, idan aka ce ayib shine airaji wanda ya dawo, shine yace ayibuna, wato muna masu dawowa daga wannan tafiya lamun lafiya, taibuna, wato muna masu komawa ga ubangijinmu, wato game da yi masa biyayya, ma'ana mun daina duk wasu ayyuka na sako, mun koma zuwa gare shi da yi masa biyayya, min taba ya tubu taubatan. Sai yace abiduna, yace ubangijinmu shi kadai ne abun bautarmu, ma'ana shi kadai muke bauta ma. Sa'ifuna, wato muna masu tafiya a ban kasa domin cimma burinmu, an gane ku? Mina siyaha kenan, min saha yasihu sai ka ce siyahatan ko kuma sayhan, kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin, fasihu fil ardi, ubangiji ta'ala yace ku tafi a ban kasa. To da haka in aka ce asiyaha shine yawon bude ido, wanda takan iya yiwa siyahar ka za ta zamanto kawai domin bude ido ne kaga abubuwa waɗanda suke na al'ajabi, kamar yanda kafirai har yau suna irin wannan siyaha a ban kasa, su ga duka irin yanda yanayin jama'a yake da yanayin halittu, amma mu iya abinda ake bukata in mun yi irin wannan siyaha ya zamanto domin daukan izina, muga abubuwan da za su kara tabbatar mana da imaninmu. To shine Allah ya ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin, abinda ake nihi kenan da sa'ihuna, anan muna masu tafiya a ban kasa domin cimma burinmu. Kuma lafazin wato sa'ih yana daukan mai azumi, kamar yadda can ubangiji ta'ala ke fada muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara, sa'ihat anan malamai sun fassara sa'imat, haka at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wal nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa bashiril mu'minin, shi ma anan sun fassara as-sa'ihun, wato sune masu azumi, kuma wasu sun fassara as-sa'ihun masu tafiya a ban kasa domin daukar izina. to shine anan yace sa'ihuna muna masu tafiya abin kasa kenan domin cimma burinmu li rabbina halidu ga ubangijinmu kadai wato muke godiya ba ga wani ba me yasa saboda dukkan wata ni'ima dake tare da mu mun same ta ne ta hanya daya daya ta wajen ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda yace wa ma bikum min ni'matin fa min Allah dan haka ita kuma godiya tana cancanta ga wanda ya maka ni'ima dan haka kenan duk wata godiya ba wanda ya cancance ta illa ubangiji subhanahu wata'ala dan haka yace li rabbina hamidun nan siga ce daga cikin siyagul hasr gabatar da abinda haƙƙinsa shine a jinkirta wanda ainihin zancen abin da yake hamiduna li rabbina muna masu godiya ga ubangijinmu sai yace li rabbina hamidun ga ubangijinmu shi kadai wato muke godiya ba ga wani ba sai yace sadaqallahu wa'ada Allah ya gaskata alƙawarinsa alƙawarin da yayi na ɗaukaka addinin musulunci akan dukkan wasu addinai kamar yanda yake cewa huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun to Allah ya gaskata alƙawarinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar duniya ba sai da Allah ya ɗaukaka musulunci akan duk wani addini saboda daman addinan da suke taka rawa kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama addinai ne biyu yahudanci da kristanci to musulunci sai da ya daukaka akan su duk wani addini da addini na maguzawa mutanen Farisa gaba daya musulunci sai da ya kire su kuma duka yayin rinjaye akan su shine anan manzon Allah yake cewa sadaqallahu wa'ada ubangiji ta'ala ya cika alƙawarin sa kenan na daukaka musulunci akan sauran addinai sai yace wa nasara abda ubangiji ta'ala kuma ya taimaka ma bawansa shine annabi Muhammad sallallahu wa salamu wa barakatuhu alai Allah ya bashi rinjaye akan makiya sakon da aka dora masa Allah ya taimaka masa ya isar da wannan sako an gane ko dan haka ba ma shi ba hatta da mabiyansa gaba daya ubangiji ta'ala sai da ya ba su agashi dan nasara da mun ka cokan daga wajen wa take daga wajen ubangiji subhanahu wataala dai kamar yanda yace wa man nasru illa min indillah innallaha azizul hakim dan haka yace laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathiratin wa yawma hunain idza ajabatkum kathratukum alaya ku mu'minai ku tabbata cewa ubangiji ta'ala ya taimaka mu a wurare da daban-daban wadanda suke fagagen daga sun wuce a lissafa to dan haka anan shine yace wa nasara abda ubangiji ta'ala ya taimaka ma bawansa kamar yanda yace illa tansuruhu faqad nasarahullah in har ba ku taimaka masa to tabbas ubangijin da ya turo shi ya taimaka masa sai yace wa hazama al-ahzaba wahada ubangiji ta'ala kuma shi kadai da karfin kudirarsa wato ya karye jama'u wadanda suke na kafirai jama'u na kafirai anan in ma ya zamanto dukkan kafirai gaba daya wadanda suke doran kasa ubangiji subhanahu wataala shi ya karye bakansu ya taimaka ma manzansa yi rinjaye akan su ko kuma al-ahzab anan ya zamanto wato jama'ar da suka zo suka zagaye Madina wanda kafirai ne suka yi hadin gwiwa sama da soja 12,000 suka zo suka zagaye birnin Madina domin su fitar Ramzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa kuma tare da hadin gwiwa na Yahudawa waɗanda suka fito suka mara musu baya sai da suka yi kusan sama da wata guda sun zagaye Madina ba shiga ba fita wanda shine ake kira shi da ghazwatul khandaq wanda har ma a ƙarshe wasu sahabbai suka ba da shawara suka ce ya rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba sahabbai shawara cewa ayi sulhu mu ba su wani abu wanda yake na kayan gona wanda muke nomawa na dabino kenan su tafi su bar mu a lokacin nan su Sa'd ibn Mu'az suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullahi shin umarni ne daga wajen ubangijinka cewa mu dauka mu ba su asasanta ko kuma shawara ce ta ka manzo Allah ya ce a shawara ce nake ba maza Allah ya ce to waɗannan mutanen fa ana zaune lafiya amma ba ma ba su abun musidi in a matsayin bako mutun ya zo wajen mu ko kuma kudi ya dauka ya ba mu za mu dauki yayin da binan mu bashi tsakanin mu da su yace kawai sai takobi to ana cikin irin wannan yanayi Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo runduna tashi ta musamman kamar yanda malaman sirra suke fada wato malaiku Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo suka ringa kabbara a cikin dawakan su doki ko daga yaji kabbara sai halayya ya san cewa daga ce ta fara su kuma gaba daya sai Allah ya turo wata iska ta musamman an gane ko iskar ta ringa kwasar kura tana bade idanun su duk abinda suka kaba na dakuna na tantuna da wasu abubuwa gaba daya wannan iska ta balbaza shi ta karya shi shine Ubangiji ta'ala ya saukar da sura ta musamman ita ce suratul ahzab kamar yanda Allah yake kissanta mana ya ayyuhallazina amanu dhukuru ni'matallahi alaykum idza ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wajnudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idza ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idza zaqat al-absar wa balagat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa idza yaqulu al-munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura wa idza qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra وما هي بأورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا هل يزوى كرشان وتعند الله يكسن تونياجي الشاهد دي ميتي يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم يتي يا كو جماعة مميني كتنا نئمو من أبنججنكو واندي جددامكو na daga cikin ni'imar da Allah ya jaddada muku idza ja'atkum junudun lokacin da wato rundunoni na kafirai suka zo suka zagaye muku suka yi muku ca Ubangiji ta'ala ya ce fa arsalna alaihim rihan sai muka aiko musu wata iska ta musamman wajnudan wato da wata runduna lam tarawha wanda ku ba ku ganinta shine malaman sirra suka ce wannan junud din da Allah ya turo sune malaiku Ubangiji ta'ala ya turo suka ringa kabbara dawakan su duka suka fantsama su kuma ga iska duk ta bade idanu ga duk abin da suka kafa na dakunan tantuna gaba da iska ta kakkarya wannan yasa suka watsi suka juya suka koma to shine anan shine yace wa hazamal ahzaba wahada Ubangiji ta'ala shi kadai wato ya karye jama'u wadanda suke na kafirai in ma ya zaman tun kenan wannan yaki da ake kira shi gazwatul ahzab ko kuma wato gazwatul khandaq ko kuma ya zamanto dukkan wasu jama'u domin Allah ya jefa tsoro da firgici a cikin zukatansu ya zamanto ba sa cikin kwanciyar hankali kenan wannan a takaice ita ce addu'ar da ake buƙatar mutum yayi idan ya dawo daga bulaguro amma anan malam ya kayyade cewa kamar yanda shi Ibn Umar shi malam ya kayyade cewa bulaguro na haji ko umra wadan haka ita kuma wannan addu'ar bata kebanta ba da bulaguro na haji ko umra an gane ko kamar yanda malamai suka tafi akan cewa duk lokacin da mumini ya dawo daga bulaguro to wannan ita ce addu'ar aka sunnanta masa yi an gane ko kenan mutum yayi kabbara su uku sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la wannan kenan lokacin da ka hayo tudu ka hango gare kenan abinda ake bukata kai wannan addu'a ayibuna taibuna abiduna saihuna li rabbina hamidun sadaqa allahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda qala wa fil babi anil bara malan yace a wannan babi akwai hadisi daga al-bara ibn azib Allah ya kara masa yadda da Anas dan Malik da Jabir ibn Abdullah wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba malan ke cewa hadisin Abdullah dan Umar hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin hadisin na cikin sahihai babu ma ja'a fil muhrimi yamutu fi ihrami qala haddathana ibn abi umar huwa la adani قال حدثنا سفيان بن عيينة هو الهلالي المكي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد سقط من بئيره فوكس فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يحل أو يلبي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mai harami da haji ko umra da Allah ya masa rasuwa yana cikin ihramin sa kafin ya gama aiki yaya ya kamata a yi da shi shine anan Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama fi safar wato mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani bulaguro an gane ko fara'a rajulan qad saqata min ba'irihi fa wukis manzon Allah sai ya ga wani mutum ya fado daga kan raƙuminsa fa wukisa wato wuyansa sai ya kare wanda kamar yanda wata riwaya ta bayyana me yake nihi da bulaguron bulaguro ne wanda yake na haji kuma ana tsaye ne a Arafa shi wannan sahabi ya fado daga kan raƙuminsa wuyan ya kare Allah ya karɓi rayuwarsa shine yace famata sai ya mutu wa huwa muhrim alhali wato yana dauke da hadari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga sahabbai yace ku wanke shi bima'in wasdir wato da ruwa da ganyen magarya menene hikima game da sanya ganyen magarya domin yana kame jikin mamaci an gane ko baya saurin saki sannan kuma ganyen magarya yana kure dukkan yana fitar da dukkan wata kazamta da duk wani datti don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa a wanke shi wato da ruwa da ganyen magarya sai yace wa kafinuhu fi thawbihi manzon Allah yace kuma ku yi masa likafani a cikin tufafinsa biyu kenan zanansa da mayafinsa don haka malamai suka ce a nan wato shi wanda yake dauke da harami ba magana a kara masa an gane ku likafani biyun nan shine ake takaita a kan shi sannan kuma wannan yana nuna mana cewa likafani wato na kasancewa daga kan dukiya ta mamaci farkon abinda za a dauka a cikin dukiyarsa idan Allah ya masa rasuwa shine likafani dan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi istifsal cewa akwai bashi akan shi ko babu kawai iya abinda yace ku yi masa likafani da tufafinsa a wata riwaya wa kafinuhu fi thawbaini manzon Allah yace ku masa likafani a cikin tufafi biyu ma'ana zanansa da mayafinsa sai yace wala tukhammiru ra'sa manzon Allah yace kuma kada ku rufe masa kai lafazin tukhammiru an ciro shi ne daga al-khamr idan aka ce al-khamr shine wato at-tabdiya an gane ku lillibe abu ya zaman tokar a gaishe ita kanta giya ba a ce mata ba giya illa kasancewar tana lillibe hankali mutum ya kasa gane abin da zai amfane shi balantana ya kusanta ko abin da zai cuce shi balantana ya nisance shi don haka ake kiranta da al-khamr don haka manzon Allah yace kullu ma khamara al-aqla fa huwa khamr aw kama qala duk abin da ya lullube hankali to sunan shi giya an gane ko shine yace wala tukhammiru ra'sa kada ku rufe masa kai sai yace a wata riwaya sai aka samu ziyada wala tuhannidu ko kuma wala tutayyibu kar ku shafa masa turare sai yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati yuhillu aw yulabbi domin za a tada shi a ranar kiyama wato yana mai fadar labbaik allahumma labbaik wannan kokonto ne aka samu daga marwayci amma kamar yadda yake cikin riwaya wadda babu kokonto fa innahu yub'athu yawmal qiyamati munabbiya za a tada shi a ranar kiyama yana mai fadar labbaik allahumma labbaik to dan haka wannan hadisi me yake nuna mana duk mutumin da ya mutu halin yana dauke da harami haji ko umra to wannan kenan na wanzuwa a cikin haramin sa kenan za a wanke shi da ruwa da ganyen magarya kuma wannan tufafi na jikinsa na harami shi kadai ne za a yi masa rikabani ba za a kara masa ba sannan kuma kamar yanda lokacin da yake dauke da harami haramu ne ya rufe kansa a matsayin sa na namiji to haka ba za a rufe masa kai ba yanda haramu ne ya shafa turare ba za a shafa masa ba sai manzon Allah ya zo da wannan jumla ta adiliya me yasa manzon Allah ya ce a yi masa rikabani a cikin tufafin sa na harami kar a rufe masa kai kar a shafa masa turare sai manzon Allah ya ce fa innahu domin yub'athu yawmal qiyamati yuhillu aw yulabbi domin za a tada shi a ranar kiyama yana mai fadar labbaik allahumma labbaik to dan haka anan malam bayan ya nuna mana martabar hadisin cewa hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin bukhari da muslim sai malam ya ce wal amalu ala hadha inda ba abi ahli ilmi aiki ko akan haka yake a wajen wato wasu malamai fada ce ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Muhammad ibn Idris al-Shafi'i da Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani da Ishaq ibn Ibrahim gaba ɗayan su sun tafi akan cewa kenan mai harami idan ya mutu haramin sa baya yankewa an gane ko don haka duk abinda bai halatta ba yayi a lokacin yana dauke da harami to bayan mutuwar sa ba a masa ba za a shafa masa turare ba za a rufe masa kai ba kuma da kafanin da za a masa iya wannan tufafi biyu shine za a yi masa da kafani da shi menene dalilin su shine wannan hadisi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sai ce wa qala ba'du ahli al-ilm wasu daga cikin malamai sune malaman Hanafiya da malaman Malikiya suka ce idza matal muhrim idan mai harami da haji ko umra Allah ya masa rasuwa suka ce in qada'a ihramu wato haramin sa ya yanki an gane ko haramin sa ya yanki suka ce wa yusna'u bihi kama yusna'u bi ghairil muhrim za a aikata da shi irin abin da ake ma wanda baya shi da harami kenan wanka za a masa da kafani irin yanda ake ma kowa sannan za a rufe masa kai a shafa masa turare a je abin da suka ce haramin sa ya yanki hajjin sa ko umrar sa ta yanki menene dalilin ku suka ce fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza mata al insanu in qada'a amaluhu illa min salasi idan dan adam Allah ya masa rasuwa to kwata kwata duk wani aikin sa ya yanki sai dai ta hanyoyi guda uku suka ce to anan kenan tunda ya riga ya mutu haji ta yanki umra ma ta tsaya don haka kuma da yawa daga cikin su su sai suka tafi akan cewa wannan shi an gane ko wasu suka ba da amsar cewa anan wannan qadiya ce wanda take khasa wannan shi kadai ne wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni na cewa kar a shafa masa turare kar a rufe masa kai domin za a tada shi a ranar kiyama yana mai fadar labbaik allahumma labbaik malamai suka ce babu dalilin da ya nuna cewa yake banta ga wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana illar an gane ko kenan ga illa menene illa da yace kar a rufe masa kai kar a shafa masa turare domin za a tada shi a ranar kiyama yana mai labbaik allahumma labbaik kenan ita kuma in illa ta zo akan wani umarni kenan anan kasance ko wani hani kasancewar baya nuna cewa yake banta da wannan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewa ga illar da ta sa yayi hanin cewa kar a rufe masa kai kuma kar a shafa masa turare to dan haka a takaice wannan bai ke banta ba da shi duk wani wanda yake cikin aikin haji ko kuma umra to idan Allah ya masa rasuwa yanda akai da wannan haka za a aikata da shi kuma wannan yana nuna mana dan ka'ida mai manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa duk abin da mutum ya rayu akan shi to galibi zai mutu akan shi kuma abin da ka mutu akan shi zaka tashi a ranar kiyama dan haka duk mutumin da ya mutu akan wani aiki na ibada to akan wannan aiki wato zai tashi a yin alkiyama shine anan manzo Allah yace za a tada shi a ranar kiyama yana mai fadar wato labbaik Allahumma labbaik. Wannan yana nuna mana cewa mumini a rayuwarsa yayi kokari ya dace akan ayyuka na alkhairi. Duk aikin alkhairin da Allah ya tarbi rayuwarka akan shi, aiki na ibada, to akan shi zaka tashi. باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيغمضها بالصبر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن أيينة أنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال اغمضهما بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اغمضهما بالصبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. Wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mai harami hajji ko umra yashtaki aina, wato da yake ciwon ido. An gane ko? Lafazin kenan yashtaki mina shikaya ne wa laysa mina shakwa. Yashtaki aina hu, wato da yake ciwon ido. Fayaghmiduhuma bisabr, wato da ya sanya magani a idanun nasa. Lafazin asabar shi ne suke kira shi da mur. An gane ku? Mur kwa itaciya ce wadda take mai ɗacin gaske, wadda ake magani da ita. Shi ne a nan wato malam ya shigo da hadisin wato Umar ibn Ubaidillah ibn Ma'amar ya kai kukan ciwon ido, ma'ana ba shi da lafiya, idanunsa suna ciwo, alhali yana ɗauke da harami. Sai ya tambayi Aban ibn Uthman, sai ya ce masa igmidhuma bisawr, wato samu su magani. Lafazin igmidhuma an ciro shi ne daga al-himad, wato shi ne kwafa magani, saboda magani idan za a sa shi, maganinsu maganinka ne irin na itace da sauransu. Idan aka nike shi ana sa masa ruwa, sannan sai a dama, sannan sai a sa a yi. Shi ne ya ce idumin kuma bisabr. Shi a sabrin a nan kenan nan nage ne na itaciya wadda take mai daci, wanda in ka lura galibin maganin ciwon ido daci gare shi. Babu ta yadda za a yi ka gane sai idan ya zo makogoranka. In ka sa maganin ido, in dai aka yi katarin ya zo makogoro, za ka ji yana da daci. To a sabrin anan kenan nan nage ne na wannan itaciya mai daci, ruwan da shi ne da aka tatso sai aka kwaba maganin da shi. Shi ne ya ce igmidhuma bisabr, ya ce samu su magani, ma'angane ko yi musu magani bisabr kenan da nan nage na itaciya wanda take mai daci. Sai ya ce fa inni sami'tu Uthman ibn Affan, ya ce domin naji Uthman ibn Affan khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruhu, na bada labarin yin haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah na fadar cewa igmidhuma bisabr, wato samu su magani, ma'ana idan idanunka suna ciwo. To shi ne malam yake cewa wannan hadisi ne kyaukyawa, hadisi ne ingantacce, domin na cikin sahihu Muslim. Sai ya ce wal amalu ala hadha inda ahlil ilmi, aiki kuma akan haka yake a wajen malamai. La yarawna ba'san, ba sa ganin laifi an yatadawal muhrimu bidawa, wato mai harami yayi magani ya sanya wani magani, malam ya kun fihi dibu, matukar babu turare a cikinsa. Kenan duk wani magani idan mutum yana dauke da harami hajji ko umra ya halatta yi idan ba shi da lafiya, amma ya kasance maganin babu turare a cikinsa, domin shafa turare ga mai harami haramun ne. Shi ne a nan kenan ya shigo da wannan hadisi. Amma fa bai keɓanta ba da ciwon idanu, duk wata rashin lafiya mai harami zai iya yin magani, illa kasancewar duk maganin da ke akwai turare a ciki shi ne kawai zai nisanta, kamar yadda malamai suka faɗa a nan. nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.